Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Madina Dahiru mai shani ce tare da Mahmud Lalo muke farin cikin kasancewa tare da ku. Yau Alhamis 23 ga watan Yuni shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanan labaran duniya.
To ana ci gaba da zanga-zangan nuna adawa da cibge dakarun gwamnatin tarayya a birnin Portland dake jihar Oregon a nan Amurka. A yau Alhamis wata dokar tilasta saka takunkumin rufe fuska ta fara aiki a birnin Melbourne dake ƙasar Australia. Kasar Thailand ta ce mai yiwuwa nan da watan Oktoba ta fara gwajin rigakafin cutar COVID-19 da ta samar na gashin kanta bayan da maganin ya aiki akan wasu burrai.
Kanan labarin duniyar kenan. To a Najeriya a daren yau ne ake sa ran za a rufe katafarin gadan nan ta Third Mainland Bridge dake Lagos domin gyara. To ko yaya mazauna Lagos suka dauki wannan matakin na gwamnati?
To yanzu a duba ma a yanzu din ma ya akari kamun a rufe ta. Kwana mu muke a cikin gosulu fa ana zuwa sassaci ana dukan ka ana kokwace ma ana kwace ka mutane wayoyi. To yanzu kuma an rufe wannan dogon gada to yanzu ya rayu.
A jihar Adamawa kuma za a ji yadda ambaliyar ruwa ta yi banna a daidai lokacin da hukumomi suke yi wa jihohi gargaɗin cewa za a iya fuskantar wannan yanayin a bana.
Ba daidai ba ne wannan hanya ruwa ne an shekara bina ko ba su amma manyanmu sun jina ba mu da iko ba mu da karfi sai dai ido ko ba ka ba dole mu dinga samun wannan.
To za a ji ƙarin bayani. Muna kuma tafe da shirin lafiya uwar jiki wanda Aishatu Sule za ta gabatar. Amma bari mu fara da shirin labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum. Jami'an tsaron gwamnatin tarayya Amurka sun yi amfani da hayaki mai sa kwalla akan masu zanga-zanga da suka taru a wajen ginin kotun gwamnatin kasar da ke birnin Portland a jihar Oregon. Zanga-zanga ta jiya Laraba ita ce ta rana ta 56 da masu boran suke fita a jere domin nuna fushinsu kan zargin da suke yi wa 'yan sanda na cin zali da nuna warin launin fata da kuma girke jami'an tsaron gwamnatin tarayya da aka yi a birnin na Portland. A lokacin da wannan lamari ke faruwa, magajin garin birnin na Portland Ted Wheeler na tsaye a kusa da wata katanga da ke gefen kotun yayin da jami'an tsaron suke jefa barkonon tsohuwar akan masu zanga-zangar. Tun gabanin aukuwar wannan lamari, magajin garin ya isa inda ake zanga-zangar ya kuma nuna goyon bayansa ga masu boran, amma da yawa daga cikinsu sun yi ta masa ihun nuna rashin gamsuwa. A yau Alhamis wata dokar tilasta saka takunkumin fuska ta fara aiki a Melbourne, birni na biyu mafi girma a ƙasar Australia, wanda ya zama matattarar masu fama da cutar coronavirus da adadinsu ke ƙaruwa. Dokar ita ce ta baya-bayanin da hukumomi suka saka a birnin na Melbourne mai yawan mutum miliyan 5 a wani mataki na daƙile yaduwar cutar. Karkashin wannan doka, duk wanda aka kama a cikin jama'a baya sanye da takunkumin rufe fuska kuma shekarunsa sun haura 12 za a ci tararsa dala 143. Dokar har ila yau ta ce duk wurin aikin da baya tilastawa ma'aikatansa saka takunkumin za a ci shi tararsa da dala 7,000. Prime Minister jihar Victoria da birnin Melbourne din ke cikin ta, David Andrews, ya ce daukan wannan mataki ya zama dole lura da yadda ake ci gaba da samun karin masu dauke da cutar da kuma bujirewa umarnin killace kansu da wasu ke yi duk da cewa an same su dauke da wannan cuta. Kasar Thailand ta ce mai yiwuwa nan da watan Oktoba ta fara yin gwajin wani makarin cutar ta COVID-19 akan mutane wanda ta samu na gashin kanta bayan abin da ta kira haske da ta gani a gwajin maganin da aka yi akan birrai. Shugaban cibiyar da ke gudanar da bincike a wata jami'ar kasar Thailand, Kia Truk Songtam, ne ya bayyana hakan. Yana mai cewa nan da watan Oktoba ko kuma zangon karshe na wannan shekara suna sa ran maganin zai samu. Ya kuma kara da cewa idan kuma ya tafi daidai nan da farko ko zuwa tsakiyar shekara mai zuwa za su hada maganin da yawa. A duk faɗin duniya dai yanzu haka akwai akalla ayyukan binciken neman rigakafin cutar ta COVID-19 180 da ake yi, kuma sama da 20 daga cikinsu har sun kai matakin yin gwaji a cikin bil'adama, inda wasu kasashe suke fatan ganin sun samar da makarin cutar nan da karshen shekarar nan.
To a gaida Mahmud Lalo wanda zai saki dawowa da ƙarshen labarin duniyar a nan gaba kaɗan. Kafin nan bari mu leƙa Lagos, inda gwamnati ta yanke shawarar rufe katafarin gadar Third Mainland Bridge, gada na biyu mafi tsawo a Afirka domin gyara na watanni shida. Abinda mazauna birnin suka ce yin hakan zai saka su cikin wani irin hali. Wakilinmu baban gida Jibrin ya aiko mana da wannan rahoto daga Lagos.
A hira da manema labarai a birnin Abuja, ministan ayyukan Najeriya Babatunde Fashola, wanda ya kasance tsohon gwamna a jihar ta Lagos, ya bayyana cewa za a fara gyaran gadan ta Third Mainland Bridge ne da kilomita 3.5, kafin daga baya kuma a yi sauran bangarorin. Ya bayyana cewa dai kamata a yi al'umma su yi haƙuri dangane da wannan mataki da gwamnati ta ɗauka na jure watanni shida da za a kwashe ana gyara a wannan gada, maimakon a bari gadar ta lalace kwata kwata ko mata ruguje, abinda kuma zai iya daukan shekaru da dama kafin a sake gina gadar. To kuma yin ra'ayin mazauna birnin Lagos da ke zurga-zurga akan wannan gada a duk safiyan Allah, ga dai ra'ayin wasu da ke kai gomo akan wannan gada a duk safiya.
Yanzu wannan hanyar ta ruwan biri da ake ce ake nema a ce an rita matsayin wata shida a tsaya gyaran ta, murgurin ciki su ta akai. To yanzu a duba ma a yanzu din ma ya akai kamun a rufe ta. Kwana mu muke a cikin gosulu fa, ana zuwa sassace mu, ana dukan ka, ana kokwace mu, ana kwace ka mutane wayoyi a cikin gosulu. Kaga haka muke ta fama da wannan abu. To yanzu kuma an rufe wannan dogon gada, to yanzu ya rai. Duk ƴan can fa wannan hanyar su dawo. Wannan hanyar stadium da ta yaba. To banda su guda biyu ce muke rai, wannan hanyar ta shiga Lagos. Da mu zata Mainland Bridge. Ta Mainland Bridge kuma an dade ta, to me ya rage mu, me ina a ta ina zaka shiga. Kaga tabbatun kwana biyu uku nan ziran da Allah ya shiga Lagos.
A matsayina na dan kasuwa wanda ne mazaunin Ikoyi, wannan takaddama da yake na za ku kulle Third Mainland Bridge dan a za a gyara, duk da zai gyara ne gaskiya wannan abubuwan ga akwai alamar takura a ciki, saboda yanayin lokacin da aka dauka yayi tsawo da yawa, shine abin da ne takura jama'a da man can ma ya aka kare akan hanyoyi balantana kuma wannan babban hanya da yake son wake sadar da harkoki a ce kuma za ku kulle shi.
Eh to game da rufe wannan Third Mainland Bridge zai dan takura ƴan kasuwa da masu zuwa ma'aikata da masu bin hanya suna zuwa wurin aiki, saboda hanya ce wanda ta zamanto hanya ce daya wanda za a bi a je duk ma'aikatan da ya ga dama, da mu masana'anta da muke zuwa office za mu samu mu je mu yi shakkot mu je inda za mu.
Sai dai kuma a yayin da al'umma ke ci gaba da nuna damuwarsu game da rufe wannan katafarin gada da ya haɗe birnin Eko da kuma tsibirin na Eko, gwamnatin jihar Lagos ta nan hukumar ba da agajin gaggawa ta jihar ta bayyana cewa ta shirya tsaf domin samar da tsaro da kuma jami'anta a wasu hanyoyi da aka keɓe da za a dinga zirga-zirga zuwa tsibirin na Eko, wato daga Mainland zuwa kuma Island ta tsohuwar hanyar ko gadar Carter Bridge. A kuma gwamnatin ta samar da jiragen ruwa da za su dinga sintiri tare da safarar fasinjoji daga wannan bangare zuwa wancan, duk da kokarin rage cunkoso da za a samu sakamakon rufe katafarin gadar na Third Mainland Bridge da ke zama na biyu mafi tsawo a nahiyar Afirka. Baban ya Jibrin, Birnin Amurka daga Najeriya.
To a gaida baban gida Jibrin, yayin da hukumomi ke gargaɗi game da hasashen samun mummunan ambaliyar ruwa a bana da ka iya jawo asarar rayuka da dukiya, yanzu haka tuni aka so mu samun ambaliyar a wasu jihohin Najeriya, inda a jihar Adamawa da Taraba lamarin ya yi musu ɓanna. Ga ƙarin bayani daga wakilinmu Ibrahim Abdulaziz.
Yanzu haka jama'a jihar Adamawa da Taraba da ke arewa maso gabashin Najeriya sun fara kokawa da kuma yin kira ga gwamnati da ta musu dauki sakamakon ambaliyar ruwa da ta soma yi musu maraba tun farko ma dai. Hukumar kula da yanayi wato NIMET da kuma hukumar bada agajin gaggawa a Najeriya NEMA sun koyi gargadin cewa a bana za a iya samun mummunan ambaliyar ruwan da ka iya ta'adi matuka. Wasu mazauna garin Yola da ke ma zama fara jihar Adamawa da kuma wasu al'umma a karamar hukumar Lauta jihar Taraba sun fara samun nasu rabon. Mr. Kenan shugaba NEMA a kasuwar katako na garin Yola ya ce wannan ambaliyar ruwan da aka fara samu yanzu ya ma sun yi musu barna, inda ko ya alakanta lamarin ma da toshe magudanar ruwan da jama'a kan yi.
Ba daidai ba ne, wannan hanya ruwa ne an ce kada gina ko ba su, amma manyanmu sun gina, ba mu da iko ba mu da karfi sai dai ido ko ba ka ba dole mu dinga samun ruwan nan.
Shiku Adamu Zubairu ya ce a sun saba ganin ambaliya, to amma ko na bana fa ya zo musu nema da bazata.
Ambaliyar ruwan nan wani abu ne wanda yake faruwa kowane shekara kuma yana jawo mana asara daban-daban. Sai dai muna kira ga gwamnati ta dube mu da ido mai kyau. Gaskiya ya kamata mana Colbert masu yawa nan kuma akwai wani gini da aka yi ta baya Canal da aka rufe mana wata ganuwa aka tare hanyar ruwa. To ina ga in za a bude gwajen din ruwan zai dinga wucewa ba zai dinga zama ambaliyan din tana yin yawa kaman haka ba.
Mr. Midala Iliya Anuhu dake ma zama jami'in hukumar bada agajin gaggawa ta Najeriya nema mai kula da jiyon adama Taraba ya bayyana mai irin matakan da suka dauka a yanzu.
Kuma mun fita mun yi ma jama'a gargadi batun abin da ke faruwa nan na flood yakin ya ana samun flood. Su yi clearing environment nasu kamar gota inda ake zubda dotti kada zubda dotti a cikin gota kuma. Sannan wayanda suke kusa da magudanar ruwa inda ruwa yana dinga damun mutane su yi shiri because wannan flood din zai zo kowane lokaci zai iya.
Wai ko mai jami'in hukuma ta nema zai cewa al'ummun da ke kin barin bakin kogi?
To irin wannan mutane yana da wahala ka gaya musu abu su yarda da shi.
Me ya kamata gwamnatocin jihohi su irin kan irin wannan a waye da kansu ko kuma a je a fidda su da ƙarfi ko me ya kamata ne?
Gwamnatin jihohi abin da ya kamata a je a tattauna da su a gaya musu wannan ga illa wannan abu a tayar da su a gina musu ko a gina musu wuri ko a nuna musu wuri dai in dai an gina musu wuri ma za a ce to kowa dai ya tashi nan don ba wanda ya fi gwamnati ba wanda ya karfi katin doka.
Koma da menene fata dai ko shine Allah sa jama'a suke jin irin gargadin da ake yi. Ibrahima Abdul Aziz, sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
To madalla yanzu kuma ga Mahmud Lalo ya dawo da karashin labarin duniya.
Masu shigar da kara a nan Amurka sun ce ofishin jikadancin China da ke birnin San Francisco ya ɓoye wata mata mai binciken kimiyya wacce hukumomin ƙasar suke zargin ta ɓoye musu alaƙarta da sojojin China. Jami'an suna tuhumar Tang Wan wacce yake aiki a sashen bincike na jami'ar San Francisco da laifin yin ƙarya akan takardar bizar ta a ranar 26 ga watan Yuni. Takardun kotun da ake tuhumar 'yan China sun nuna cewa matar ta yi ƙarya a buƙatar da ta miƙa ta neman biza inda ta ce ba ta da wata alaƙa da dakarun ƙasar ta China. Sai dai daga baya jami'an da ke binciken manyan laifuka na FBI sun gano wasu hotunan matar sanye da kayan sojojin China a lokacin da suke bincike a gidanta, haɗe da wasu bayanai da ke nuna cewa ta taɓa aiki a wata cibiyar bincike da ke jami'ar kiwon lafiya ta dakarun saman ƙasar ta China. Takardun kotun dai sun nuna cewa ta musanta duk waɗannan zarge-zarge da ake mata. Bayan kammala yi mata tambayoyin ne, Tang ta tsere ta ɓuya a ofishin jakadancin ƙasar ta China da ke San Francisco. Ana fargabar guguwar nan da ta taso a tekun Atlantika wacce ake wa laƙabi da Gonzalo za ta tsananta a yau Alhamis yayin da ta doshi yankin Caribbean. Wannan guguwa ita ce ta bakwai da take aukuwa a tekun Atlantika a wannan shekara. Cibiyar da ke sa ido kan aukuwar bala'in guguwa ta Amurka ta yi hasashen cewa mai yiwuwa guguwar ta Gonzalo ta kuce nan da ƙarshen makon nan. Bayanai sun yi nuni da cewa yanayin yadda makocin guguwar ke tafiya ta sa ba a iya hasashen abin da ka iya biyo baya. A wani labari makamancin wannan, a jiya Laraba cibiyar ta ce makocin guguwar nan da ake wa laƙabi da Douglas wacce ita ce ta farko da ta auku a yankin tekun Pacific a wannan shekara za ta dira a yankin Hawaii nan da ranar Lahadi. Mukaddashin ministan tsaron Afghanistan ya ce nan ba da jimawa ba gwamnatin su za ta gabatar da hujjoji da ke nuna cewa wani harin sama da aka kai a lardin Herat da al'ummar yankin suka ce ya kai kaici wani wajen bikin aure ya kashe wasu mayakan Taliban. A yau Alhamis Asadullah Khalid ya faɗa wa wani taro a Kabul cewa ma'aikatarsa tana da hoton bidiyon harin wanda aka kai a jiya Laraba a gundumar da ake kira Adras Khan wanda ya tabbatar da cewa akwai mayakan Taliban a harin na ƙauyen Kom Ezrat. Ya kuma yi fatan ganin an gudanar da bincike wanda zai tabbatar da cewa babu wani farar hula da harin ya rutsa da shi. Ma'aikatar tsaron ta nemi a gudanar da binciken ne bayan da al'ummar yankin suka yi ikirarin cewa an kashe fararen hula 8 kana an jikkata wasu da dama ciki har da ƙananan yara. a harin wanda dakarun Afghanistan suka kai da safi. Kakakin gwamnatin lardin na Herat Jelani Farhad ya ce gumman mayakan Taliban suna wajen bikin a lokacin da aka kai wannan hari.
Labarin duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kuna sauraron labarin ne akan mita 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Bayan haka a koda yaushe ake so za iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumi-dumin su. To yanzu kuma sai shirin mu na lafiya uwar jiki.
Lafiya uwar jiki, jama'a assalamu alaikum. Barkanku da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin ku na Lafiya uwar jiki. Kamar kullum ni fi Aisha ta sule dauke da shirin. Sauraro shirin lafiya uwar jiki da nan akan batun annoban nan da ta addabi arewacin Najeriya bayan harkar tsaro wato fyaɗe. Idan ana biye da mu makon da ya gabata mun kawo muku ta bakin wasu da a yanzu haka suke hannu an kama su da laifin fyaɗe, kuma muka kwana a inda Dr. Anna Gang ta asibitin koyarwa a Jos, likitar kwakwalwa kuma kwararriya akan halayyar dan adam, take mana bayani akan abubuwan da ka iya sa masu wannan mummunan hali su aikata wannan ta'asa. To Dr. Anna Gang za ta dora.
Wani lokaci ana samu talauci yakan kawo haka ma. Because za ki gani cewa mutum yana da yara ko da yawa baya da kudin da zai iya kama haya ko kuma ya gina gidan da kowa yana da dakin shi. Sai ki je gida sai ki ga an tara yara gaba ɗaya maza da mata a ɗaki ɗaya. To yara kuma duk abin da suka ba sa tunanin abun da nisa sai ki ga tunayen junansu fyaɗe. Wani lokaci ma ko don rashin wuri idan ƴan uwa suka zo sai ki gani ana haɗa su a ɗaki ɗaya za ki ai ƴan uwa su ne, a'a ai wannan ɗan uwan baba ne, wannan ɗan uwan mama ne. To amma bincike ya nuna cewa fa wanda ake muku duk masu yin fyaɗen nan yawanci zai kai cikin bakwai a cikin mutane goma bakwai za ki samu cewa ƴan uwa ne suka yi muku. An kuma usually za ki samu mutanen da suke nan kusa ne wanda ba a yi sambani ba. Don haka wani lokaci tara mutane a ɗaki ɗaya da yara da manya ko kuma a gani kamar ƴan uwa ne ko a'a sun saba da junan su sai a bar su a ɗaki ɗaya, kin gani shi ma yana iya kawowa hakan. Wani lokaci kuma ma abubuwan da ake kallo abubuwan da ake ji a irin su TV da su sauransu, bincike ya nuna cewa waɗanda suke yawan kalle-kallen ko film ne ko program na TV ne
ko a waya haka
wanda yake nuna irin wannan abubuwan to ba wuya su ma za su yi, musamman yaran da ba su riga sun gane abu sosai ba, domin yakan bukaci girman zuciya ko girman yana za ta girman kenan.
Wato mutum ya fahimci ya zama mutum haka.
Yawwa yana zuwa da lokaci kuma a hankali yake zuwa. Amma kin ga yara abin da suka gani kawai za su iya su fara ba sai sun yi wani dogon tunani ba, bari mu ga abin da waɗannan suke yi. Hakan ne ba haka ba ne da daɗi ba daɗi, sai ki gani kawai abin yana faruwa haka. Wani lokaci kuma yanayin da muke sa kanmu especially ya ɗan mata da samari suna sa kanku a yanayin da ya kan sa su ba wuya a yi musu fyaɗe, kamar yawan yawo da daddare kai kaɗai ko kuma zuwa waɗansu party, because waɗansu ɗan mata za su fito sun je waɗannan su party ba da saninsu ba, za a sa musu abu kawai a cikin ko wani ɗan lemu ko wani abu suna sha shi kenan, ba su san abin da yake faruwa ba. Wani lokaci kuma ma ki faɗa tsakanin mata da miji, idan mata da miji a gida kullum suna faɗa kullum suna cikin rikici to za ki ga yara dama koyan abu ba sai abin da kake gaya musu ba, abubuwan da suke gani ba za su san cewa akwai wani hanyar da mutum zai iya yayi kamar relationship da na mace suke ba sai a cikin fada to sai kiga ko in sun zo abin da suke sha'awar shi ma zaki ga suna neman shi ta wurin fada to hakan ma yana iya kawo sa because haka mutum ko da a cikin mata budurwanka ne ko wani ne idan wannan saduwan bai zama a cikin yarda ba yazo a cikin fada a cikin dole ko fiyade ne to wani lokaci relationship da yake tsakanin mata da namiji in ba in kullun yana cikin fada yana iya sa yaran su tashi su ma su zama masu karban abu da fada to wannan abubuwan da nake na fada yana nan kadan daga cikin abubuwan da suke kawo haka
to amma a cikin yan kwanakin nan sai muka ga ana wa yara kanana ma fiyade wato kamar misali na Nasarawa nan da aka ce yar wata uku me yasa irin wayannan a ce wannan mutum zai kama yar wata uku ya mata fiyade
haka gaskiya akwai mutane da yawa yadda na faɗa ɗazu wanda ba lafiya ko a cikin kiwon lafiya an nuna cewa akwai lokacin da hankalin mutane mutum baya cikakken hankalin shi yana iya faruwa cewa mutum yana iya sha'awan yara ne kawai in fa har waɗansu ma ba sa iya samun gamsuwa idan suka yi da manya sai dai da yara so sai ki gani hakan yana faruwa wani lokaci kuma idan hankali da mutum bai samu kamar girma development na mutum bai cika ba kwakwalwan bai mace yadda ya kamata ba sai ki ga mutum kato amma kuma mutum baya iya yayi nazari kaman wanda ya riga ya girma sai ki ga sun koma haka sai ki ga wani ma shi gaba daya ba zai iya yi ma mamace babba magana ba domin bai san yadda zai yi ba sai ki ga irin wayannan suna komawa kan yara suna yin haka amma ba mutum da yake cikakken hankalin shi wanda shi wai shi ba zai yi da mata wanda ta riga ta girma ta balle gaba sai dai ko ya yi da kananan yan mata ko kananan yara yawancinsu masu yin haka ba lafiya suna bukatan a taimake su suma
sai bari mu koma kan illolin da wannan fiyade ke haddasawa a kin aiki kina kan aiki a irin wannan fanni me waɗanne illoli ne fiyade ke haddasawa waɗanda wanda aka yi wa kaɗan
yana kawo illoli a bangare kala-kala farko a jin mutum idan aka yi maka fiyade na ɗaya baka san mutumin ko shi me yake ba baka san ciwon da yake ɗauki da shi ba to yana iya kawo cututtuka da yawa wanda har zai kan iya ya kawo damage ga mahaifa na mace yana iya jima mata ciwo a gaba yana iya kawo mata ciwo na koyoyon fitsari wani lokacin har yoyon kashin bayan gida ma yana kawowa ana iya kama su hepatitis da ciwon HIV duka in wannan abin ya faru sannan kuma yana iya kawo illa ga lafiyar hankalin mutum sosai idan abin nan ya faru da mutum ko mace ko miji za ki gani cewa bayan hakan yana iya sa mutane suna zama a cikin tsoro tsoro sosai har yana iya kawo ciwon da ana kira anxiety disorder that means mutum yana tsoro ko ba abin da ya kamata ya ji tsoron shi sai ki ga mutum baya iya barci gaban shi na faɗi yana yawan fargaba abu kaɗan sai ki ga ya firgita yana iya kawo wannan cutar ma yana iya kawo cutar depression wato ake kira ciwon bakin ciki sai ki ga mutum da shi ke yawanci ma mutane ba sa iya yarda in abu ya faru da kai haka especially idan na mace ne za a ce a ita ne ta kawo ma kanta me ya kai ta wurin me yasa take magana da shi me yasa ta sa kaza me yasa ba ta sa kaza ba to kin gani irin haka sai ya kawo mata ba za ta iya faɗa ba mutum ba zai iya faɗa ba sai ki ga daga baya yana iya kawo wannan ciwon depression wani lokaci kuma yana iya kawo wani irin ciwo wanda zai sa mutum yana razana yana gani kamar abin da ya faru din zai sake faruwa sai ga ana kira shi post traumatic stress wato mutum yana gani kamar abin da ya faru din yana sake faruwa mutum sai ki ga yana yawan fada mutum sai ki ga yana yawan haushi wani lokaci ba a yi wani abu akan sai a yaro ne bai gane ba to abin nan yana riga kokarin yaro har zai zo ya girma ya kai wani lokaci a rayuwar shi wanda ne da shi zai aure bayan idan na mace ne ko namiji ne an suka aure sai ki ga cewa ba za ma su iya suke jiki su sadu da mijin su ko matan su yadda ya kamata ba sai ki ga suna tsoron ba da namiji ko na mace ko kuma idan su sadu da namiji da ba sa gamsuwa ba sa jin daɗin haka akwai lokaci za ki kuma mu faɗi aka yi aure zai iya yiwuwa cewa to sai ki ga amarya tana maybe an kai amarya gida saduwa da mai gida ya gagara mai gida ya zo zai shiga ma ba hanya sai a rasa menene yake faruwa to wani lokacin aka mutuwa lokacin da take girma fa an mata fyade abun ya riga ya shiga kokorwa ya zauna a wurin ya dame ta ta rufe shi a bayan zuciyarta amma kuma a lokacin sai ki gani ya fito yana affecting saduwanta da mai gidanta to wannan idan ba ai wani abu akai ba haka ba za su ji dadin zama juna ba kuma bincike ya nuna cewa yaran da aka yi musu fyade in su suka yi girma su ba wuya su ma su yi ma wa'ansu especially idan ba taimake su ba so za ki gani cewa waɗanda suke ma mutane fyade yanzu watakila su ma in sun zauna kika yi musu magana a hankali za ki samu cewa su ma lokacin da suke girma wani ya musu so wani lokacin sai kiga mutane ma suna yin shi kamar rama ko kenan ko kuma su ma abu ya musu zafi
a nan za mu kwana idan Allah ya kai mu mako na gaba za ku ji ci gaban bayanin na Dr. Anagyan a tattaunawar su da Zainab Babaji a halin yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da Julius Gresham wanda ta hada mana shirin ni ce Aisha Tusle ku kasance cikin koshin lafiya
ta gaida Aisha Tusle yanzu kuma sai ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke aiko mana ta hanyar email
yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo mana kuma zamu fara ne da ra'ayin Umar Halilu Kofar Kaura Katsina mai cewa assalamu alaikum muryar Amurka a gaskiya matsalar tsaro dake damu al'ummar jihar Katsina sai dai kawai mu ce Allah ya kawo mana zaman lafiya amin sai kuma ra'ayin Ali Abdullahi Doron Baga mai cewa gaskiya rashin aikin yi shine babbar matsalar matasan arewacin Najeriya yan siyasa kuma suna amfani da wannan damar wajen sarrafa matasa ta hanyar da suke so Allah ya raba yankin arewacin Najeriya da miyagun yan siyasa bari mu je ga ra'ayin Isa Lawal Girgir magajin garin Girgir jihar Yoban Najeriya mai cewa ku bani dama in miƙa kukan mu a madadin al'ummar Girgir zuwa ga mai girma gwamnan jihar Yobe Alhaji Mai Malagu ne cewa a maida asibitin mata masu juna biyu da ƙananan yara wato MCH na garin Girgir zuwa asibitin mataki na farko wato Primary Health Care Center da fatan mai girma gwamnan jihar Yobe zai ji wannan kuke namu bari mu je ga ra'ayin Sufiyanu Gumal Zangon Daura mai cewa assalamu alaikum muryar Amurka shin zuwa kasar Mali da shugaba Buhari yayi shin yawon shakatawa ne domin babu wani ci gaba da zai kawo mu al'ummar kasar Mali fatan mu Allah Ubangiji ya kawo mana zaman lafiya a kasashen mu na Afirka da ma duniya baki daya daga Sufiyanu Gumal Zangon Daura bari mu kammala da wannan ra'ayi na Salihu Isa Fana garmar hukumar Kamba a jihar Kebbi Najeriya mai cewa Allah ya sa wannan tattaunawar da za a yi a kasar Niger kan hukumar zabe a samu nasara a ciki fatan mu dai a wannan tattaunawar kulliya za ta biya kudin sabulu da masoso domin an dade ana irin wannan tattaunawar ba a gane komai ba
bari mu je ga zangon shirin mu na karshe wato labarai a takaice
jami'an tsaron gwamnatin tarayya Amurka sun yi amfani da hayaki mai sa kwalla akan masu zanga-zanga da suka taru a wajen ginin kotun gwamnatin kasar da ke birnin Portland a jihar Oregon zanga-zanga ta jiya Laraba ita ce ta rana ta 56 da masu boran suke fita a jere domin nuna fushinsu kan zargin da suke yi wa 'yan sanda na cin zali da nuna warin launin fata da kuma girke jami'an tsaron gwamnatin tarayya da aka yi a birnin na Portland a yau Alhamis wata dokar tilasta saka takunkumin fuska ta fara aiki a Melbourne birni na biyu mafi girma a kasar Australia wanda ya zama matattarar masu fama da cutar coronavirus da adadin su ke karuwa
to masu sauraro da haka ne muka kawo karshen shirin namu baki daya sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya Niger Kamaru da Chadi za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda yanzu kan a madadin Mahmud Lalo wanda ya tana gabatarwa sai kuma Julie Leather Gresham da ta hada mana shirin ni Madina Dahiru mai sha muke cewa mutara a shirin mu na dare